This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 13, 19, 25, 31 sai kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Far'a da Lol da kuma Niya dukkan su a zangon FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan ina lafiya. A bayan labarai muna tafi da hira da Kanar Sani Kuka Sheka Usman kakakin runduna ta bakwai ta mayakan Najeriya da ke arewa maso gabas kan ziyarar babban hafsan sojojin ƙasa General Kenneth Minima a yankin da kuma tasirin kafa rundunar ƙasashe makwabta. Sannan za ku ji mu da shirin mu tattauna to amma duka sai bayan Muhammad Lalo ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a jihar Texas ta Amurka sun ce wani dan bindiga ya bude wuta akan shalkwatar ƴan sanda dake Dallas inda ya farfasa tagogi da motocin ƴan sandan kafin daga baya a harbe shi har lahira bayan da ya tsere. Dan bindigar a cewar jami'an tsaro ya kai harin ne a cikin wata mota mai sulke. Rahotanni sun ce an kwashe fiye da sawayi uku ana ba ta kashi da dan bindigar kafin daga bisani aka gano cewa ya mutu. An dai kwashe fiye da sawa'i bakwai bayan mutuwar dan bindigar kafin daga baya wani mai magana da yawon rundunar tsaron ƙasa wato jihar ta Texas ya saka a shafin Twitter na ƴan sanda cewa an tsinci gawar mutumin. Zuwa yanzu rundunar ƴan sandan bata bayyana ko wane ne wannan mutum ba, tana mai cewa har sai an kammala bincike a kansa. Har yanzu dai muna Amurka inda a karon farko ƴar takarar neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta gudanar da gangami mafi girma inda ta yi jawabi mai cike da barkwanci da alƙawura wato da yin alƙawari ga mutanen ƙasar cewa za ta samar da daidaito a tsakaninsu. A jawabin nata wanda aka nuna a gidajen talabijin ɗin ƙasar a lokacin da ake gudanar da gangamin a birnin New York, Clinton ta gaya wa dubban mutane cewa ta tsaya neman takarar shugabancin ƙasar ne domin Amurkawa. Ta ƙara da cewa babu yadda Amurka za ta ci gaba muddin Amurkawa ba su samu ci gaba ba. Inda ta bayyana cewa mulkin demokuraɗiyya ba na masu hannu da shuni kaɗai ba. Clinton, wacce ta riƙe muƙamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta kuma gaya wa dubban mutane da suka halarci gangamin cewa ita tafi kowa sanin matsalolinsu. A gobe Lahadi ake sa ran za ta dangana da jihar Iowa inda za ta ci gaba da yaƙin neman zaɓen. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karon farko cikin watanni uku, hukumomin ƙasar Masar sun buɗe kan iyakar Rafah da ke daura da yankin Gaza a yau Asabar. Ana sa ran hanyar za ta ci gaba da kasancewa a buɗe na tsawon kwanaki uku, wanda hakan zai ba wa Falastinawa damar yin shige da fice daga yankin na Gaza. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a yankin Gabas Tsakiya, Nicolo Maladonov, ya ce yana fatan samun ingantaccen tsaro a yankin zai ba da damar a dinga buɗe yankin na Rafah akai-akai. Masar dai ta rufe wannan yanki na Rafah ne tun bayan da aka hambar da gwamnatin Muhammad Mursi a shekarar 2013. Yankin na Rafah ya kasance mashigi guda kacal da mazauna yankin Gaza ke da shi na ƙetarawa cikin Masar da kogin Bahar Rum da baya ƙarƙashin ikon Isra'ila. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun ce mayakan Taliban sun kashe aƙalla 'yan sanda 17 a wasu hare-haren dare da suka kai kan wasu cibiyoyin jami'an tsaro. Hare-haren sun auku ne a gundumar da ake kira Musa Kala da ke lardin Helmand.
Labaran duniyar kenan. Tumadilla. A wani mataki na ƙarfafa gwiwar sojojin Najeriya da suke bakin daga babban hafsan sojojin ƙasa General Kenneth Minima ya ziyarci garuruwa irin su Goza da Fulka da suke ciki ko kuma a bakin iyaka da dajin nan na Sambisa. Wannan dalilin ne ya kai shi yankin ko kuma akwai wasu dalilan? Wannan ita ce tambayar da nayi wa kakakin runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya Kanar Sani Kuka Sheka Usman.
Makasudin ziyarar da ya kai da abu ne guda biyu. Na farko ka san kwanaki shugaban kasa ya bada umarni cewar cibiyar kula da yaki da ta'addanci kamata ya kasance ta tashi daga Abuja ta koma Maiduguri. To a tabbatar da cewa an bi wannan umarni shine ya je ya gane ma kanshi da idan shi, saboda mu ayarin gaba mun riga mun je Maiduguri shine ya je na ɗaya kenan. Kuma ya amfani da wannan damar ya ga sojoji a nan Maiduguri, musamman ma waɗanda suke asibiti kwance da dai sauransu da suke bakin ayyukansu, kuma ya tabbatar da cewa wannan cibiya ta kama aiki gadan-gadan. Daga nan kuma shine ya yi amfani da wannan damar ya kai ziyara ga sojojinmu da suke bakin daga, musamman waɗanda suke garuruwa da suke makwabtaka ko kuma kisan a ce su ne bakin dajin Sambisa, garuruwa kamar su Fulka da Goza da kuma Mubi. To kuma ya yi amfani da wannan damar ya yaba musu, ya ba su ƙwarin gwiwa, kuma ya saurari kokensu, inda kuma ya tabbatar musu da cewar yana tare da su 100%, kuma ya daɗa jaddada musu cewar wannan aiki da suke ba wai aiki ne na ƙashin kansu ba, gaba ɗaya na ƙasa ne gabaki ɗaya. Kuma abin ya yi armashi ƙwarai da gaske, saboda sun yi farin ciki da murna da zuwan shi.
Wani irin tasiri ne kafa rundunar da aka yi ta haɗin gwiwa ta ƙasashe makwabta zai yi ga sauran aikin da ya rage a gabanku na murƙushe 'yan ta'adda?
Ƙwarai zai tasiri. Idan ka duba tun ma kafin ma ta'addanci ya kullu, akwai wannan runduna ta haɗin gwiwa wadda ake cewa Multinational Joint Task Force. Har ya kai ga an sami matsala da ƴan ta'adda suka je suka kai mata farmaki a headquarters. To yanzu kaga makwabtanmu dukan sun farga, sun lura cewa yaƙi da ta'addanci ba wani abu ne na Najeriya kaɗai ba, abu ne da ya jibanci kowaɗanne a ƙasashe. Don haka ka gani wannan ƙungiya ko kuma wannan runa da aka kafa za ta yi tasiri ƙwarai da gaske, ba don komai ba. Yanzu duk ƴan ta'addan suna neman su kudu, kaga su ma za su tara. Sannan kuma ba wai ma inganta tsaro a nan Najeriya ba, gaba ɗaya ɓangaren wannan yammaci na Afirka shi ma tsaro zai inganta, saboda kowa yana bakin ƙoƙarin shi, kuma zai yadda ɗan ta'adda ya fake ko kuma banna ba a nashi ɓangaren.
Wata hujjar ya wanki sannan da ake ta yi, in za ka ta alaka ta bai wuce kalmar fushi.
To kanar Sani Kuka Sheka Usman kakakin runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya kenan. Masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kowane satin, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa.
Bukola Saraki ya zama shugaban majalisar dattawa, inda Yakubu Dogara ya zama na wakilai, da akan ya husa ta jam'iyyar APC da ke gani wasu 'yan jam'iyyar sun bijirewa 'yan takararta Amin Lawan da Bajabiya Mila. Sanata Goje ya ce ba su saba ka'ida ba.
Kar wasu juya magana sai ko mun tawo wa jam'iyya, mu cewa ke ai demokradiya a bitsarin mulki mai girma shugaban ƙasa abin da ke so kenan.
Shugaba Buhari ya yi taro da shugabannin ƙasashen tafkin Chadi da ba da tabbacin cika alƙawarin $100 million ga rundunar gamayyar ta yaƙi da Boko Haram. Aliyu Ismail shine sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya.
Afirka ta tsakiya ta taimaka, Najeriya ta yi alƙawarin zaba taimakon $100 million.
Ƙungiyar Izala ta bude gidan rediyo da talabijin na Manara da ke kan tauraron ɗan Adam. Sheikh Balalau shine jagoran tafiyar.
Manara wa'azi ne da karantarwa, amma akwai nishadantarwa.
A yayin da ƴan Rufai ya rage ma'aikatan jihar Kaduna zuwa 13-24, sabuwar gwamnatin Neja ta zargi tsohon gwamna Babangida Aliyu da wawure naira $2.5 billion gab da sauka daga mulki. Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurinmu na tattaunawa. A makon da ya gabata, zaurin namu ya kammala zamansa a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya yi ta jagorantar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kau da magudin zaɓe. To sai dai a maimakon mu kawo muku wata sabuwar tattaunawar, za mu sake maimaita muku babi na ƙarshe na tattaunawar, inda El Hikaya zai dora daga inda yake komawa ga wakilin APC.
Mu ba wani wanda zamu ce wai yau wannan yayi mu wannan bai yi mu ba bara mu yi shi ba mu duka dan Najeriya ne za a yi wa kowa adalci kuma saukin rayuwa da ake nema za a samu mutane za su ga canji mu ba mun karbi mulki don mu cuci wani ko mu yi abun da PDP suka yi ba ina tabbatar ma Najeriya za a samu zaman lafiya za mu kawo security a Najeriya za mu farfado da tattalin arzikin kasan nan za mu kori cin hanci da rashawa kuma kaji shi mai girma shugaban kasa ya faɗa zai tabbatar da an farfado da harkokin mu na noma da kuma main petrol din mu da ba a hako ba yanzu zai ba da karfi za a yi mu ba mu da wani ajandan cin mutuncin kowa
wato dai magana da watakila kafin campaign ake cewa gwamnatin Buhari ta soja da ta dore mutane shekara 200-300 ba ku da irin wannan manufa
wala ba mu da irin wannan babu wannan babu shi kuma Buhari da ka sani da Buhari da ne lokacin mulkin soja ne yanzu kuma mulkin demokradiya ne ko a Al Jazeera da CNN ai ya faɗa cewa shi da ne Buhari zai bi tsarin mulkin Najeriya bare masa karan tsaye ba sannan zai bi tsarin manifesto na jam'iyyar mu na APC duk abun da za a yi zai yi shi da shawarwari da sauransu ba wai za a yi da ai soja ne decree ne yau yana fitowa yace kaza kaza yanzu kuma mulkin demokradiya ne kuma ina tabbatar ma General Muhammadu Buhari zai kawo canji a shirye-shiryen zabukan kasan nan kamar yanda yanzu a wannan 2015 jege ya kamanta to ina tabbatar ma na 2019 zamu tabbatar da an yi gyara duk wanda ka tiga ya ci zabe sai wanda jama'a suke so kuma duk wanda kaga ya tsaya zabe sai wanda ya tabbatar yana da mutunci yana da daraja yana da ra'ayi za a gyara yanda kowa zai zama mai aqida kuma kowa zai zo wanda jama'a sa suke so ya ci
a ƙarshe zamu kuma wajen ka Raymond inda zamu rufe da kai shin Raymond waɗanne darussa ne kaga an koya daga wannan zaben in Allah ya kai mu shekara ta 2019 ku a wannan zaure naku na duba lamuran zabe kuke so ayi amfani da su musamman ma in aka duba fara amfani da na'ura da mutane suke cewa an ga tasirin haka
annan su nagode yau din nan ma da muke zama da jiga mun yi tattaunawa da ya shafi wannan musamman inda ake yau da kuma inda aka dosa so saboda haka muna tunani cewa ya kamata a ce bayan shin amfani da wannan kadri da aka yi amfani da shi muna tunanin cewa wannan cin gaban da aka samu zai dore amma kamin nan ya dore za a sake komawa a duba dokokin kasa wanne ne ne suke da matsala a gyara a kai a sake dubo abin da ake kira electoral act wato doka ko kuma dokoki na gudanar da zabe a sake yin gyara a kai domin akwai wasu yan kurakurai wanda akwai bambanci tsakanin wane ne ne returning officer a state wane ne returning officer da ya kai a ce ya kashe zabe ko kuma ya ce ya bar a yi zabe so duk wayannan kundin ya kamata a sake dubawa a gaggyara su domin ya gina kasa a gaba.
Raymond wato za a iya cewa kamar daga wannan karo da kuka duba zabe kuri'a ta fara aiki a Najeriya kamar yadda na ji shi zababban shugaban kasa General Buhari ya ce yanzu ne kuri'a ta fara aiki shin da ba ta aikin ne yasa ya faɗi haka ko kuma dai harkokin siyasa ne suke sawa in mutum ya yi nasara kuri'a ta yi in bai yi ba ta yi ba.
Kwarai da gaske kuri'a ta so mai nasara domin me in ka dubi abin da shugaban kasa Umaru Shehu Yar'Adua ya faɗa fitowa ya yi a 2007 ya faɗa cewa Umaru Musa Yar'Adua lalle cewa yan Najeriya ku yi hakuri zaben da ta kawo ni na yadda bai dace ba amma za mu yi gyara hatta da ya rasu a 2010 ana kusan kiran shi cewa rule of law domin me yana tunanin cewa ya kamata a gyara dokokin kasa domin ya ciyar da kasa gaba so which means gaskiya ne cewa kuriya ta soma amfani ko kuma ta soma tasiri
Hukumar zaɓe ma ta nuna aikin da kwamitin OAS ɗin nan yayi, ya ba da shawari zamanin Yar'Adua kusan da shi aka yi amfani wajen gudanar da wannan zaɓe da ya kawo ƙa'idoji na gyare-gyare da duba irin abubuwa da za a yanke hukunci a kan lokaci na masu ƙorafi bayan zaɓe ba tare da an ɗauki. Za a ga wani lokacin ko a makon da ya wuce ma an ce an sauke wani ɗan majalisar wakilai. Amma yanzu an ce za a gyara wannan lamarin.
Lalle a hukumance zan iya ce an ci gaba, amma kuma wani gefe har yanzu akwai kurakurai harkokin dokokin gudanar da zaɓe. Amma musamman dai in ka duba even a rating da aka bayar kusan 47 ne ko is it either 47-48% na cimma nasara. Wanda
wato kana nufin kusan kashi 47 ne cikin 100 a kashi
matuka
bai kai rabi ba ma
hakika. So kusan ana cin gaba kenan ganin abun da ya faru a baya. So muna gani dai in Allah ya yarda abinda ita hukumar zabe ta fada za su yi, wanda kuma mun jawo hankalin shi Professor Jega a kai, ina gani in har da gaske sun dage za su yi, to zabe ta shekaru hudu nan gaba zai zama bambam da wanda muka samu yanzu.
Shi kansa Professor Jega na cewa kamar ya gaji da wannan mukamin zai kama hanya ya tafi. Kuna ganin ko ya tafi za a samu wani kwararre da zai iya daurawa daga inda yake, ko kuma akwai masu matsalan ba lalle sai ya tsaya?
To ko yau din ma mun masa wannan tambaya, amma ya ce abinda mutum yake tunani daban abinda kuma Allah yake tunani daban. Shi bai san gaba ba, amma sun ra'ayinsa ya kamata ya gummace ya goba ya je ya huta. So kaga mun kuma musamman yan Najeriya ba mu sa shi dole ya ci gaba ba, amma kuma gaskiya yayi rawan gani wanda meme gurbin sa sai yayi takasansan kamin yayi abin da shi je gaye.
To a masauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna wannan karan da muka duba lamura da suka biyo bayan zabe da kuma yadda aka gudanar da wannan zabe da na'urar tantancewa wato card reader. Kuma mun dauko misalai daga jihohi daban-daban musamman ma daga arewa maso gabas, kamar yadda wasu suka kawo misali da jihar Gombe wacce tana ɗaya daga cikin jihohi zance kalilan da jam'iyyar PDP ta yi nasara a Najeriya. A madadin shi ɗan jam'iyyar APC wato da cewa Ali Kumu da kuma Junaidu Usman Abubakar wanda ɗan jam'iyyar PDP ne mai ganin zaɓen cancanta shefi, sai kuma shi Raymond Enoch wanda ɗan ƙungiya ce ta al'umma wato Civil Society Organization wanda suka duba wannan lamarin zaɓe, muke cewa mun gode bare.
Mun gode mala.
The Voice of America.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawa. To da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rayuwa rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Furfesan Ilimi Thomas Adeyanju da ke birnin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiya, da Ambasada Yahaya Kwande da ke birnin Jos, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiyan. Da farko dai ga Furfesa Adeyanju.
To assalamu alaikum jama'a. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta. Akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya. Za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya, waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi, domin wajen shekara biyu ɗalibai ba sa zuwa makaranta. Ba za mu samu ci gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damunmu musamman ga mu kasa mai ba mai petrol mai mai amma duk da haka sai kaga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai mun su ya fito daga wata kasa daban abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa kwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petrol na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a ta su amma ga sunan ba aiki gwamnati ta yi kokari ta samun masamari matasa aiki wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar sai kaga malaman makaranta musamman ma wanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kuwa an biya su ma albashin ba wani abu ba wani abin a zo a gani bane dan tsugur ne sai kaga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son ci gaba fa ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba a galibi dai na ga mun tattaba abubuwan da ya kamata a lura da su ban mu dan Allah da annabi a taimaka mana a yi mana gwamnati da tsoron Allah da kuma tunawa cewa fa bayan kila shekara hudu ne shekara nawa za mu koma ana ta zaɓe idan ba a yi ƙoƙari ba yanzu an biya bukata yadda aka ba da alkawari cewa za a yi mutane fa kila kuma sai su so su yi wani abin daban mu kuma magoya baya tunda Allah ya ba mu sabuwar gwamnati sai mu bi bayansu da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to gaggadin nawa kenan muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce kuma gargaɗin mu da kuma dai ina fata manyan namu suna jin mu a huta lafiya
shi ma ambassador Kwande ya kammala ne da cewa abu na gaba a kuma kyautata ma mabiya
assalamu alaikum jama'a menene dalilin da zai sa an baka minister an baka mota an baka gida an baka yara masu maka bauta amma duk da haka an ce gaje ka sayo fertilizer don talakan nan ya samu akan naira 500 maimakon ka zo ka ba da wannan watalaka yana nan a dajin sa bai dame shi ba air condition da kake ciki da mota mai kyau da aka baka an baka ne don ka natsu babu dalilin da zai sa mu yi ta kashe kashin kanmu kasan nan ta mu ce ya kamata murnan nan da kake yi da kake an samu canji to ya kamata makwabcinka zaka tuna makwabcin nan ba filatani ne ibo ne hakkinka ne don a samu zaman lafiya ku kula da juna addini ma abin da yake so ke don haka shugabanni kamar maganan Fulani da manoma fadan da yake karewa ba dalilin da zamu mu zargi manomi ko mu zargi Bafilatani nan dole yayi kiwon shanunsa manomin nan dole yayi noma kuma mu talakawan da muke waje waɗannan abubuwa ne biyu da za su rayar da mu amma akwai yadda za a yi a kyautata mu shugabanni ba mu yi ba me zai hana a ɗebi wurin da shanu za su rika kiwo za a hana manomi yayi noma a wurin shi kuma tun daga wurin da za a yi kiwo a ko'ina an yi haka a lokacin sardauna an fara daga baya ba a ci gaba ba ana grazing ground amma duk da haka mutane ba su ci gaba da mutane yanzu gwamnatin yanzu ba su kula ba an bar mutane na yaƙi na zagin juna amma kuma ga maganinta yanzu halin da muke yanzu ƙasar nan ta canja kanta da kanta domin saboda wahalan da ake ciki da nan mu kamar plateau ko zan ce maka middle belt su nan da Nasarawa, Benue, Kogi, da an dauke mu wani iri ne an tattara mu an sa kaman ba ma son ƴan uwanmu a arewan arewa. Amma zaben Buhari ya nuna ƙasan nan mutanen ƙasan nan gaskiya suke so ba kisa ko musulmi ba, suna neman mai gaskiya wanda zai rike su da amana. Yanzu in kaga zabubbukan da aka yi, shi ya kamata jama'a su gane ƙarya ake da ake cewa musulmi da kirista suna gaba da juna. Yanzu duk wani taron da zaka je zaka ga an ce to musulmi ne yake shugaba, amma sai ce to wani kai mana addu'a na kiristanci, in yana kyamanta ya ce ayi addu'an. Haka ma zaka ga kirista yana jagoran wani taro zai ce wa malam kai mana addu'a, inda yana kyamanta ba zai yi ba. Don haka ƙarya ake mana zaman lafiyan ƙasan nan namu ne da kirista da musulmi, har ma da waɗanda sun ce ba su da addini don suna da ƴanci a ƙasan nan. Don haka a daina ruɗin mutane da zuga su su yi faɗa su kashe juna. Don haka ni ina roƙon mutanen ƙasan nan, don Allah ku ba Buhari goyon baya, ku ba ƴan uwanku goyon baya. Demokrasi nan da aka ce dama idan babu abokin hamayya, domin mu in mun tashi sai mu ce wani abokin gabana ne, babu abokin gaba a cikin siyasa sai abokin hamayya. Haka wasu suka koya mana, domin idan hamayya kuke, kai kana cewa ni ne zan iya taimakon talakawa, kai kuma ka ce a ga hanyar da zai yi, ai hamayya ne ba magana ne na gaba da juna har a daina gaisa da juna a kashe juna ba. Don haka ni ina roƙo kuma shugabanninmu abubuwan da za su yi kada su yi yadda talaka zai kyashinsu, su rika yi suna duban baya. In kana da arziki ka daina nuna arzikin kaman babu kowa a duniya sai kai, domin kana ɓata ran mutane. Ka ga mu a Ingila da muke yawo akwai gidan abinci wanda talaka zai ci daɗin abincin da kyansa da yawansa daidai yake, in ya biya fan biyu ko fan uku, in kai ka je ka biya fan goma a wani babban hotel, ƴan mata su zo suna zana maka abinda zaka ci ruwanka, kaga babu wani gaba kenan. Don shi ma wanda ya ci shi ne kake ci. Shugabannin mu su kula da talaka, talakan nan shi ne ƙasa, in ba ƙasa ba shugabanta. Salamu alaikum.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Agurogoje ga Mahmud da take da labarai.
To hukumomi a jihar Texas ta Amurka sun ce wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kashe kwatar ƴan sanda da ke Dallas, inda ya farfasa tagogi da motocin ƴan sandan kafin daga baya a harbe shi. Ɗan bindigar a cewar jami'an tsaro ya kai harin ne a cikin wata mota mai sulke. Rahotanni sun ce an kwashe fiye da sawoyi uku ana ba ta kashi da ɗan bindigar kafin daga bisani aka gano cewa ya mutu. Yar takarar neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a Amurka ta gudanar da gangami mafi girma, inda ta yi wani jawabi mai cike da barkwanci da alƙawuran samar da daidaito a tsakanin al'ummar ƙasar.
To masu sauraro, da wanda muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu karfe 6 za mu sake kuma muku ɗauke da wasu rahotanni da labarai da ɗumi-ɗuminsu. Kafin wannan lokaci a madadin sauran abokan aiki Muhammad shi wato musamman dan ce kenan shi Mahmud Lalo da Yemi Obajimi wanda ya kula da ɗakin mu na wasu shirye-shirye da injiniyar Malama Zainab Ibrahim Alfahamid ke cewa huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.